Haka yake, sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Ina za mu je na Hadiza Kyari, wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. Sai kuma mamakin shirin Ciwon Mace, shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta sakonnin da kuke aiko mana a wayar tarho. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Fabrairu shekara ta 2020, ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Juma'a, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da wata sanarwa da ke cewa bangarorin biyu su saka hannu a wata yarjejeniyar ranar 29 ga watan nan na Fabrairu, da za ta share fagen kawo ƙarshen yakin Amurka mafi daɗewa a tarihi. Yarjejeniyar za ta bada damar janye sojojin Amurka sannan a hankali daga Afghanistan, ita kuma Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta bar 'yan ta'adda su ci gaba da harkokinsu a ƙasar ba. Haka kuma za ta shiga shirin samar da sulhu da sauran 'yan Afghanistan. Za a gudanar da bikin saka hannu a yarjejeniyar idan har cikin kwanaki bakwai an samu ƙarancin tashin hankali, wanda zai fara daga daren yau Asabar. Dukkan bangarorin za su saka ido, waɗanda suka haɗa da sojojin Amurka da Taliban da kuma jami'an tsaron Afghanistan. Haka kuma bangarorin sun bayyana cewa suna da damar da za su kare kansu idan aka kai musu hari. Wannan wa'adi da aka saka mataki ne na tabbatarwa, kuma gwaji ne kan ko kungiyar Taliban tana da cikakken iko kan mayakanta. Fadar shugaban kasar Amurka White House tana shirin gagarumin sauyi a shugabancin hukumar tattara bayanan sirri, ta hanyar ta sakiyar babban jami'i na biyu 'yan kwanaki bayan sallamar shugabansa daga bakin aiki. Da yammacin jiya Juma'a ne ofishin daraktan hukumar tattara bayanan sirri ya samar da tafiyar shugaban na biyu Andrew Holman. Ajiya aikin na Holman ya biyo bayan tafiyar muƙaddashin shugaban hukumar Joseph Magwe, wanda shugaban Amurka Donald Trump ya sallama bayan da ɗaya daga cikin mataimakansa ya shaidawa 'yan majalisu a kan yunkurin ƙasar Rasha na yin katsalandan a babban zaben shugaban ƙasar Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Kamar yadda rahotanni suka nuna, jami'in ya faɗa wa 'yan majalisu cewa Rasha na neman taimakawa wajen sake zaɓar shugaban ƙasa, lamarin da ya ɓata wa Trump rai, wanda ke tsoron za a iya amfani da wannan bayanai a kansa. Ranar Laraba ne shugaban ƙasar ya sanar da cewa mai gurbin Magwe da jakadan Amurka a Jamus Richard Grenell, wanda aka sani da cewa cikakken magoyin bayan Trump ne. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce lokaci na ƙurewa wajen dakatar da yaduwar annobar coronavirus, a daidai lokacin da yawan waɗanda ke kamuwa da cutar ke ƙaruwa a wajen ƙasar China. Jiya Juma'a, shugaban hukumar lafiya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce har yanzu muna matakin da za mu iya shawo kanta, amma ya yi gargaɗin cewa damar da muke da ita tana yin ƙasa. China ta bayar da rahoton cewa sama da mutum 75,500 ne suka kamu da cutar murar coronavirus, ko mutane 2,236 ne cutar ta kashe. A wajen kasar China kuma, sama da mutane 1,100 ne suka kamu da cutar, inda mutane sama da dozin cutar ta kashe. Jiya Juma'a, a karan farko kasar Lebanon ta tabbatar da cutar a kasar. Wata mata mai shekaru 45 da ta isa daga ƙasar Iran ce ta shiga da cutar, yanzu haka an dai keɓe ta asibiti. A halin yanzu kuma jami'an lafiyar Iran sun bayar da rahoton mutuwar ƙarin wasu mutane biyu da coronavirus ta kashe. To, labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana sa ran kwamitin bincike da gwamnatin wucin gadi ta Sudan ta kafa zai fitar da rahotonsa wata mai zuwa, kan fitattaka masu zanga-zangar neman demokuraɗiyya da aka yi ranar 3 ga watan Yuni. Aƙalla mutane 87 ne aka kashe, wasu ɗaruruwa kuma suka raunata, lokacin da jami'an tsaron Sudan suka yi amfani da ƙarfi wajen korar masu zaman dirshan da suka kwace watanni a ƙofar hedikwatar sojoji a birnin Khartoum. Aƙalla masu zanga-zanga 25 ne har yanzu ba a san inda suke ba. Gani na karshe da Rauda Abdulgadir ta yi wa danta Fadul mai shekaru 26 shine ɗan kwanaki kafin watan Ramadan. Fadul yana daga cikin dubban matasa da suka yi zaman dirshin a wajen headquarters sojoji suna neman tsarin demokradiya.
Akhiran akhir marra ogul waladida gabi Ramadan bai khamsa yau.
Ta ce ban san dalilin da ya sa shi kadai ya bata cikin abokansa da makwabta ba, saboda da yawa daga cikinsu suna kai komo zuwa wajen zaman dirshin din. Kungiyar likitoci ta Sudan ta ce lokacin da sojoji ke share yankin da ake zanga-zangar sun kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu har 400.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin Ina za mu je.
Mun saurare barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Ina za mu je matasa na wannan mako. Shirin Ina za mu je matasa shiri ne da ke zuwa muku a duk ranar Asabar a shirinmu na Hantsi, wanda ke duba batutuwa da suka shafi rayuwar yara matasa waɗanda su ne shugabannin gobe, musamman ta fannin yadda za su ci gaba a rayuwarsu tare da neman maslaha ga matsalolin da suke fuskanta. A wannan mako kuma za mu duba illar bangar siyasa a tsakanin matasan Najeriya, lamarin da ke haddasa mummunar gaba tsakanin gungun matasa a dalilin kare muradin 'yan siyasa da ƙarshe ma suke jingina batun matasan bayan an kammala zaɓe. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Hadiza Kyari. To da farko za mu fara da jin ra'ayin matashiya mai sharhi kan lamuran matasa maza da mata, wato Aisha Zakari Yasmin.
Sunana Aisha Yasmin Zakari. To wallahi fara daya wannan abu ne da sai ka rasa ma me zaka ce, saboda a zahiri su masu bangar siyasa din nan mace ba su da laifi ba, amma kawai shi dan adam duk inda yaje kawo sai ya nemi abin da sai. To matasan nan kuma ba su da abin yi. Gwamnati ta ce tana aikacin bakin kokarinta kuma muna mata fatan alheri, amma har yanzu ba a samu an yi engaging ɗinsa properly ba. To mutum yana kan gaban rayuwarsa ta ƙarfi, kaifin tunani da ƙarfin jiki, da kuma ya ga shi ma ya yi abin kansu. Ko samari ne suna so su yi aure, ko 'yan mata ne suna so su yi aure, ko ba su da abin yi. So in dai ba a ɗora mutum ya yi abu mai kyau ba, to ko zai je ya yi abu mara kyau. Idan ba a ba su abin yi mai kyau ba, to za su yi mara kyau. Ba ko ina goya masa baya abin da suke ba su da laifi ba ne. Su ma kuma inda nake so na ja hankalinsu, yanzu zamani ya kai ga kana cikin ɗakinka ma za ka yi makaranta. Saboda akwai open university, ba sai ka je ma da kafafunka ba. So ina bawa yara haƙuri. Duk da dai zaka ga zuwa karatu ma akan internet ɗin hali ne, akwai wanda ba ma shi da halin da zai akan internet. Kamar ita wannan malamar da koyaushe take zuwa ta yi sammu ko ta je ta koyar da ɗalibai a Maiduguri. Ai ba ta taɓa sanin wani lokacin za a yi wani gwamna da zai zo ya ganta har ta samu wannan alheri ba. To amma yanzu gashi Allah sai ya kawo ta ci gaba da aikin nan, tana yi ba wanda ya san tana yi da ita sai Allah. To Allah ya sa shekara da shekaru tana wannan abu. Allah ya sa wannan karan gwamna ya zo ya ganta, ya tallata ta cikin duniya, mutane suka taru aka yaba mata, aka kara mata makami, sannan aka bata kyauta ta maƙudan kuɗi. To su kansu wannan yaran ina jan hankalin su, to su amfani da wannan karfin nasu su je makaranta ta internet. Idan kuma ba ma su da halin da za su je makaranta internet saboda tsananin talauci da yake damu tanan Najeriya, to mutun ya fito ko da share kwata yayi, to yau ya fito yayi ko yau ta fito ta yi, to wata ran za a samu wani hanshakin ko hanshake da za su ce dama su muke mu taimaka a jin koma, to ga wanda yake ko wacce take ba mu zo mu tafi. Su ƴan siyasa dan Allah da Annabi su ji tsoron Allah, su san cewa ƴaƴansu sun kai su kasashen waje suna manyan karatu, amma su dauki yaran talakawa suna ba su kwayoyi suna sha kawai saboda mutun ya nuna wai yana magoya muku ya ba sai ya tara ƴaƴan talaka ya ba su abu su sha su haukace wai suna taya shi ya samu wata kujera wacce su ba su amfana da ita ba su fada kwata. So dan Allah da Annabi wani ai ya zama abin tausayi, saboda mu da kanmu muke yanke kafar kanmu. Ni dai fatan da nake yi yaran nan namu su yi wa kansu fada. Na san cewa tsanani yana sa mutane su yi abin da ba su yi tunani ba, amma Allah ya halicci kwakwalwar mutum da take da kaifi wacce take koda a ce mutum yana zaune to a ce bai samu wani ilimin boko mai zurfi ba ko ilimin addini mai zurfi ba amma kokolwa an halice ta ne da wasu amfani kai wasu tunanuka na alheri wanda in mutum ya tsaya yayi tsaye da ransa to akwai abin da zai ga wannan abu ne na alheri da wannan ba abu ne na alheri ba kokolwa mu an halice ta da wani conscience na sanin me daidai da sanin ba daidai ba
shi ko matashi ne sharhi a yanar gizo daga arewa maso yammacin Najeriya wato Adamu Attahiru ya shawarci matasa da su nemi sana'o'i don dogaro da kai maimakon shiga mummunar sana'ar banga da kan jefa rayuwar su cikin hatsari
sunana engineer Adamu Attahiru daga jihar Kebbi Najeriya magana ta gaskiya so da yawa matasa sukan dora ma gwamnati laifi na cewa ba su amfana ba ko kuma ita ce musabbabin jiwa su cikin wani hali na kakanniki da suke tsakan su duk matashin da ya tashi idan yana son yin nagarta to zai tsara ma kanshi hanyar nagarta in ma yana son hanyar halaka kuma shike bin ma kanshi hanya ta abin nan duk matashin da zauna baya da sana'a koda yayi karatu yana iya kirkiro ma kai ne wasu sana'o'i akwai matasa da yawa waɗanda sun yi karatu har sun kai wato degree na biyu ba su samu aiki ba sai cikin abin da sun ka karanta ko kuma cikin abin da al'umma ke aiwatarwa na sana'a hannu kaga sun sa kansu ciki kuma sun yi hice a ciki ko da yaushe mai ilimi ba zai taba zama daidai da wanda bai da ilimi ba idan sana'a hannu ma za ka yi kana da iliminka zai kara ma hazaka da kwazo da jajircewa kai fice a ciki idan kuma sana'a gare ka baka da ilimin to wannan in ka sa kanka a sana'a abu ne wanda za a koya ma abin da ke tura ki ta skill work a sana'a hannu domin ka dogara ga kanka duk za ka ebi duk abin da mutum zai aikata a ce kai tir to hanya ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da kai kana jin kyaman mutane su gane ka a ciki to bai kamata ka aikata shi ba abinda kuma mutane za su masha'a su sa albarka to ka sananne ne ga gare ka ko da an gane ka ba za ka ji nauyi ba to wannan hanya ce mai kyau wanda Allah ya sanar da mutum saboda ya rige ga matashi ko ya bi wacce hanya ko kuma bi wannan hanya kwanakin baya mun zauna da wasu matasa a wani company na hasken wutar lantarki dake birnin Kebbi so sanadiyan suna yanke ma masu walda masu ai sana'a hannu a wuta sai wasu matasa suka saida injin mukan su walda da kayan aikin su sai suka fada banga siyasa matasan a sanannu ne mun san su suka koma party office suka zauna suna banga siyasa suna shaye-shaye da sauran sanadiyar kawai ana kawo musu kudin bill wanda ba su iya biya to idan har matashi zai lalace kawai saboda an kawo mai maimakon ya kara bude kwakwalwar shi ya je ya kama wata sana'a sai je kawai ya aje kuma cikin yan banga siyasa to gaskiya wannan ci baya ne ga matashi sannan ba abin da za a yi alfahari da shi bane bale shi ma ya alfahari da kanshi gaskiya danganta rashin aiki ga matashi wai ya koma banga siyasa ko ya koma cikin yan ta'adda da ba dubara kwarai bace kuma abu ne wanda ya kamata matasa su tashi su barbacci su fadaka daga wannan
to ma sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan mako a cikin shirin ina zamu je matasa amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakilin mu Nasiru Adamu Alhikaya da Julie Ladas Gresham ta hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya
Gaida Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Ma'azu Makon da ya gabata mun koro bayanai game da dalilan da ya sanya mata ba sa son marawa ƴan uwansu mata baya musamman ma a fagen siyasa kafin lokacin halinsa yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar tare da bakin namu Hajiya Hafsat Tijjani da kuma Hajiya Aisha Aminu ai sauraron lafiya
abin da ya kamata ya kawo kai ya kamata mata su fito su aba kada workshop zai ma ta mu hada kanmu mu fito ma sa mu zama kamar maza abu zabi mama ta ce da yara inda har mata za mu fito mu hada kanmu to amma madana
mai yawanci a arewa ne muke samu matsalan
mu zama din tsiyade shine madana da yake samu
yawanci a arewa muke samu matsalan nan
eh
amma da zaki ga dai a kudu zaki ga kamar mata 10 20 haka sun fito amma mu nan arewa zaki ga kamar wake ne cikin shinkafa kin ga al'ada da addini ma ina kawo wannan abubuwa saboda yau in kika fito limami gobe shi zai fito ya hawo mambari ya ce kar a zabe ki saboda addini bai ba da cewa ki fito ba to kuma in kin fito ai sai ai la'akari da cewa ai mata ko zamanin can da mata suna fitowa je shi da awa to sai a ce kuma yanzu saboda siyasa ne tunda dai ba dai kin wulakanta kanki bane ba kin wani abin nan bane to kamun kai fa ina zuciya ne fa idan kai mai kamun kai ne zaka kama kanka
bari mu yi waiwaye zuwa shekara ta 2011 inda mace ta farko ta tsaya takarar neman zaben shugaban kasa wato
Sarah Jibril
wanda kuri'ar da ta samu banda wanda ta jefa wa kanta babu wata mace da ta jefa mata kuri'a
a primary wadai ne ya kai mata suka je suka mata wayau
to
mata suna da wannan suka zuzzur mata sun je sun ga cewa za ta shiga kaya a hannunta suka dinga abin da ta sannan kuma da mazan suka je suka saye shi sai suka kare ta suka dai ta sa kur'anta ita kadai a primary
idan bera da sata daddawa shi ma yana da wari eh wani lokaci ana cewa mata ba sa kyautatawa kansu ko kuma a mata masu fitowa zabe suna yin abubuwan da basu dace ba ko dai akwai kanshin gaskiya a wannan lamarin
eh wake ɗaya ne ke bata gari kin gane akwai wata wanda ba ta da kamun kan da za ta yi tilala ta kanta to sai a dauke duka ai jami'i a ce mata gaba daya kin gane ai wata kuma sai in kin kai office ta ga kin fara shanawa kina dan saura sufa ɗinki sai kuma ranta ya ɓaci sai ka nemi ta janyo ki ƙasa ita ta haye
ta yaya za a yi ƴan wanda suke samun damar riƙe wasu mukamai su tafi da tare da ƴan uwansu mata domin cire musu wannan kyashin
ni dai mace da asali Hafsa shuwa ko bace mun mace a siyasance ba aikin mu bane ba gaskiya
haka
da namu bane
kamar kina nufi kamar muna da rauni kenan
mun ga dole ko muna da aure mun mace ba ki ganta fito tana siyasa ba ta da miji kuma ai fito tana siyasa ba ta da miji za a ce wanda za ku dauka wanda mace sun ci wanda da ko miji ba ta da shi to a ce a tafi mu a tana da miji akwai abin da za ta je ta office ɗinta miji zai shiga ya ce a ba haka za a yi ba and that office does not belong to you only office ba na shi bane ba za ta je to kin za a samu cikin
me yasa mata ba sa taimakekeniya tsakanin su
mun ce ba ka miki aikin ki yake kyau to wata za ta zo kaya sai ta yaya za a intimate ta aiki fito why not ne zan kuma zama yake a wurin amma kishin zan dai shi ne madannan mu
to me yasa kullun kun muke kokawa cewa ba a ba mata dama
ko da an ba mu dama za mu yi rike daman ba dan kishin da zuciya mu ko kowa sai kishin mace da bayyana da nan maza kishin is too much wannan kishin zai ba ta iya cire shi a rai ba sai ta ba za ta ba
amma an ba mata dama za su yi kokari saboda ni ba zan manta ba akwai matar da ba zan faɗi sunanta ba amma a ma'aikata na matar nan ko aikin da ta yi namiji ma bai yi shi ba stakeholders gaba ɗaya ta shafa kansu ta rufe ido ba wani maganar returns kawai tana kokarin ta ga ta gyara wannan masana'antar ne kuma ta yi kokari wallahi abinda ta yi har ma waɗanda za su yi next ba za su yi shi ba kuma mace ce
watan idan na fahimce ku su dai mata ko da yaushe suna so a ce wannan tana so a ce tafi wancan
yawa kina ji ita magana da Aisha din nan ce yi na wata mata da ba za a kira sunanta ba matan nan ta fito takara muna son matan nan ta fito aka ce ba za a bata ba dan mijin ta ya fito takara ita ma ta fito for that to reach was step up her husband to say ya za a mata
kuna magana dama ne anan so shi yasa na kawo example da ita inda an bata dama ai za ta yi more than that tunda har ta kutanta mun gani
akwai wata mata da na sani ta mutukar bani mamaki har gobe ina taɗin matan nan me yasa tana rike da wani mukami ne wanda tana samun damarmaki da damawa da mutane daga sassan duniya daban-daban ina zaune ta ce ni gaskiya wannan ya ishe ni ta ce ke wance daga yau ke ce kuma haka aka yi Me yasa mata ba za su iya rika taimakawa junan su haka ba?
In no one mata masu wani group in nan so that I need to lectures on how to be one.
Awareness ana workshop da sauransu ana nuna mata ana faɗakarwa.
To bari in tambaye
ku. Shi ne zai kawo saukin wannan abu.
Wayar da kai. Hajji Aisha bari mu fara da ke. Kina aiki kuma kina mu'amala da mata. Yaya mu'amalar ki take kasancewa?
Yawa, kamar mu'amala na da mata a wurin ma'aikata na gaskiya, I am very very happy da matan yanda suke mun. Domin na taba tsaya takarar wani abu. Mata suka fito suka mara mun baya. Wallahi at the end of the day ma ba wanda ta tsaya da ni, kawai daga ni suka yi sama. Ko da ba sa sona kin ga sun nuna mun cewa suna sona. Kuma ni ba ni da wata kalubale. Yanzu ina da kawa a nan. Macece duk abu aikin ta ya involve money duk abin da ta samu wallahi ba za ta ci ba sai da ni wannan abu yana min dadi aikin ga kuma macece ba namiji bane duk abin da ta siya in abinci ta siya za ta bani in ma haka za ta ci Aisha jeki foiling card din to ina jin dadin wannan abun
a takaice idan na fahimce ku mata su dai zaman da muke tsakanin mu ba na Allah da Annabi bane kenan
mata ba yau ta
ba duka ba
ban ba duka ba tana mata da general tana zo a ci a kashi 100 da exact samu kashi 10 masu zama da abokan zaman su ɗan uwan su zuciya daya they are always biased which is by able ba wata zaman ki a fuska tana son ki amma zuciya ta gaba ɗaya ba haka bane ba so abin da yasa mata ba su gaba a ci ask Aisha wa haushi da yadda kike zama da mata organization din ni nawa na hada kungiya na mata nake mukan kai mu je Victoria home mu je gidan marayu mu ko junan mu muke miki junan mu akwai kudade da muke tarawa ai created the group da kira mata ita an shin nan she supposed to me nake zan sa ta aka ce ka an sa ta ita da za a sa ta ba za ki nake why instead of I don't want to move to the group to move unje na babu inda ba ma shiga cikin da ake da mutane ko MA cancel ko ina ne da mu ake but at the end of the need ne kafa kungiyar sai ka by court ne sai ka ci kungiyar inda ka fata aka kace gidan wata mata nace me ya fa aka mutum to mu wasiqa zo mutum gidan wancin sai me ya kawo miki gidan wancin kuma ya ake haka ne kafa kungiyar sai je to na ba muku kungiyar zai yi ba sai kai kafa abu ka fara tafiya sai a ja kuma ana kishi ga matan da suka zama haka ba ka ba shi su za a zafo su yake ka su matsalolin su samu kenan mata wani lokaci wasu matan kuma suna so su yi amfani da kai in mutum ba zai taɓa samun wani ribar wani abu ba to shi ba ruwan shi da kai mu mata kenan
kuna gani akwai haske nan gaba da mata za su haɗa kansu
kwarai kuwa akwai haske domin da can ba a yi kai ki manta da can ma ba a son a ga mata yan kashe su ake neman haifi mata ya zo ta tafi aka zo ba karatu ba a san mace ta yi karatu ta tafi yanzu mata na karatu mata na rike public offices mata na fita siyasa mata na gwagwarmaya aikin ganin gaba kenan za a samu haɗin kai
amma fa sai da haɗin kan mata
sai da haɗin kan mata amma za a samu tunda an fara dan kwatantawa ba
Hajji Hafsa
nan ce ina a sama majiya don wannan bakin kishi da ke zuciyar mata na kunci na da bakin kishi take na ƙwallon mata ga bakar gulma
to masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin ciwon ƙyamacin wannan makon sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya ba mu iko mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku Aisha Mu'azzu yake cewa ma'assalam. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimfin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. Ni magana Yusuf Melai da Gwalalau a jihar Bauchi. Kuma ni dama na yi kira ga mai girma gwamna na jihar Bauchi ko fa gyara mana hanya wadda ta shiga daga garin Gamawa zuwa Gwalalau zuwa Jam. Amma hanya ta fafashe a halin yanzu sai an sauka ta karma sannan a bita kuma wannan hanya ce wadda ta aka kasance mu tsakanin jihar Yobe da jihar Bauchi fatan za a duba.
Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. Mai magana dan kaka CEO ya gado daga Isa Kogar kana karamar hukumar Gezawa jihar Kano a Najeriya. Sai an sanar da Amurka ku ga shugaban hukumar zabe ne kaina ban goyi da baya rage jam'iyyu da iwa duk da cewa ni ba dan siyasa bane. Domin ku an in gaskiya ne an san wayannan jam'iyyu ba su cancanta ba me yasa aka tsaya aka bar su har suka tsaya takarar zabe a baya. Saboda haka yanzu ma bai kamata gaskiya a ce za a rage wata jam'iyya ba a kaide su. Don kuma yin ra'ayi to a rufe su gaba daya. A mai da su tsari irin na da a ce jam'iyyu biyar ake bukata kamar lokacin da aka yi siyasar PRP da NPM kwaya biyar zuwa shi da ta isa ko kuma a dawo da ita kamar irin ta lokacin Babangida a jam'iyya kwaya biyu.
Assalamu alaikum sashen Hausa da Murya Amurka mai magana da Abu Musa Amurka Siya Kudin Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki wannan mulki jarabawa ce daga Allah. Ko abin da ya gani da yanda yake ji ba za a san haka musu ya hankali jarabawa ce saboda shi ɗan adam ba kai mishi daidai shi ɗan adam ko ruwan Allah ya yi in sun kara ci a ruwa sun yawa in ba ruwa ce ba ruwa ba in an yi zafi ce an yi zafi in an yi sanyi ce sanyi ya yawa to da haka al'ada ce ta ɗan adam wadda ba mai iyawa da shi don haka ina kira ga Muhammadu Buhari duk abubuwan da ya sani ina yi na alheri ya ci gaba da yi ko waɗanda ke son su kama Najeriya ne na ƙaso su da Allah.
Assalamu alaikum mai magana Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Zan yi kira ne ga gwamnan mu na jihar Jigawa Badar Abubakar kasancewarsa makusanci ne ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Amma kasancewarsa ga shugaban Muhammadu Buhari gaskiya mu bai aikata mana abin da ya kamata ba. Domin har yanzu mu ga wani abu da Badar Abubakar ya je nemo a jihar Jigawa aka zo aka yi mana domin wanda za mu ce wannan abu ne muhimmi wanda bai da gaban ta bai yi mana ba. A matsayinsa na makusantin ainihin shugaban ƙasa.
Assalamu alaikum sashen masu numbra Amurka mai magana Alhaji Musa Albarkar Siya Kudin Najeriya. Abin da ke faruwa a arewacin Najeriya na kidnapping da Boko Haram wani abu ne wanda a shirye ne ga wannan gwamnatin ta kawo son ci gaba tsaro ɗaliban da ba su wannan abin ya kare da rufe koda don abincin Najeriya mai tasiri. Muna roƙon Allah su makiya Allah da ke kawo wannan na kasu ga tsaro a Najeriya Allah ya tona musu asiri ya fahimta su Allah ya tafi shugaban ƙasa kai mai zagin shugaban ƙasa ka cika da zagi ka gani ko zagin da za ka yi yana cikin makasanci ko yana kawo maka wani cigaban ka cika da zagin amma muna addu'a Allah ka tona asirin masu wannan zalunci Allah ka tona masu asiri ya Allah ko su waye don albarkacin Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar internet za su iya kama mu a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makiri, wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyin ku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.
Wannan tashar VOA Africa.